daga muryar Amurka a Washington DC.
Wassalamu alaikum alaikum Usman Ahmad ne daga nan sashin Hausa a cikin shirin yau da gobe shirin matasa akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma Niya FM. A can kuma sai a kasar Ghana kuma za a iya jin mata Alpha Radio ko kuma a fada shafin mu na yanar gizo na voahausa.com. Wace za ta fita ne gabatarwa ita ce
Safina ta so dangi
sai kuma ni din da ku Hassani Usman.
Masu sauraro duk ranar Alhamis kamar yadda kuka sani muna magana ne game da harkar lafiya. Yau ma 24 ga watan Mayu shekarar 2018 maganar kenan, inda zamu karkara maganar rufe wasu asibitoci masu zaman kansu a Jamhuriyar Niger.
Kuna aikin gwamnati kuma a gefe daya a samu cikin likitocin da abokanan aikin ku wadanda ke bude asibitoci masu zaman kansu.
Doka ma bata fada ba an haka na aikin gwamnati kaje ka bude asibiti da sunan ka mai zaman kanshi. Doka bata yi.
Menene illar yin haka?
Illan kamar engagement ne. Ban san engagement aka ce kamar alƙawari ne ka dauka. Wai ba da kai da gwamnati ba, kamar ka dauka alƙawari in ka zo ka ce za ka yi ma gwamnati aiki tsakaninka da gwamnati kuma tsakaninka da Allah ka dauka alƙawari kenan. Kamar da muka hodi muka ce kaida ake da ita doka ake ake da ita. Ka san likitoci kashi-kashi.
To bayan kun ji karatun wannan tattaunawa da Yusuf Abdullahi yayi daga Niger a zauren muhawarar yau da gobe, za mu karanto sakonnin amsoshin tambayar da muka muku kuka kuma amsa a shafukanmu na abota game da yadda jiya ta zama ranar yoyon fitsari da bayan gida wadda aka yi don tuna da ita Majalisar Ɗinkin Duniya wata 23 ga watan Mayu, wanda kuma daga baya za mu tattauna da likita.
To yanzu bari mu fara da jin karashin muhawarar da aka yi a zauren muna matasa daga Jamhuriyar Niger, inda Yusuf Abdullahi ke zantawa da Dr. Mamman Sani, Lawal Adamu da Madam Kasim Hajiya Safiyatu.
Mamman Sani, kaji zargin da kaji irin zargin da ake muku ku likitoci na cewa kuna aikin gwamnati kuma a gefe daya a samu cikin likitocin da abokanan aikin ku wadanda ke bude asibitoci masu zaman kansu.
Doka ma bata fada ba an haka na aikin gwamnati kaje ka bude asibiti da sunan ka mai zaman kanshi. Doka bata yi.
Menene illar yin haka?
Illan kamar engagement ne. Ban san engagement aka ce kamar alƙawari ne ka dauka. Wai ba da kai da gwamnati ba, kamar ka dauka alƙawari in ka zo ka ce za ka yi ma gwamnati aiki tsakaninka da gwamnati kuma tsakaninka da Allah ka dauka alƙawari kenan. Kamar da muka hodi muka ce kaida ake da ita doka ake da ita. Kamar yanzu in ka zo ka bude wata clinic ko wani kabinet medical ko wani babbar pharmacy, akwai dosi sai ka hada sai abin ta hannun kungiya wadda ake cewa order, wadda ita ce take bambancewa a tabbatar da a wannan SK har likita ne ko ba likita ba. To ita wannan order dole ne kamar in har authorization ce ta kamar clinic mai na hudu sai ta bi kafin minister ya dau doka sai ya ga presidentin order, kuma sassarman order suna bakin kokarin sana abinciko mai in har kana da takardar ta kai aiki ko baka yi aiki ba. To matsalar da in aka maida kamar cikin jahohi kamar yadda lahul yahudi mutai je wani mara wani difa ba malikita bane yayi abin da yake so, kamar yadda Hajiya ta hudi a sai kai demand ta ka bude cabinet da son cabinet da son ai akwai abin da ya kamata kai kai babu wani laboratoire, babu wani consultation medical, babu wani kawai kai so ne za kai sai ka ga har azo ana operation ai da fara a wo wanda aka rihe da yawa in ka diba operation kinsa a cabinet da son ne gare sai ka sun zama manyan clinic, za ka in a cigaba da shine muka ce adalcin harkan shi, za ka in abun abuntuka ne har can kasa abun da za a tono na da yawa kullun abun da muke hudi kenan. Muna ba mu da goyon baya na a cigaba da wannan bincike saboda da tuli fason al'umma ita za ta ci anhwanin wannan abun. C'est vrai kamar yadda abu komi ba a samu abu bai da consequence, dole ne sai an samu wasu wanda za su yi kuka da shi, saboda kun san in ka diba likitoci masu zaman kansu a wannan lokaci ba kaɗan bane fa, suna da yawa. Kamar yanzu ka ɗauka babban birnin Yamai, in ba ku misali na kamar nan muna cikin aiko mai an ta Yamai ko duka komai an likitoci masu zaman kansu da ko sun kai dasat
anan shi yanye mai
ta daya ba shi ne mai gidiga ba a shi ne mai ta daya
eh
komin an kare likitoci masu zaman kansu har yanzu su gane ba abun da kake ka bada done me nake cewa done duka raskona na abun da kai kamar yanzu in ka diba akwai abun da ake cewa maladi a declaration obligatoire wanda dole ne daga an samu wannan malatin ya kamata yau in aka samu in yayi yawa laraba a ce minister yana da labari in aina ne ai in ka lura RDC ana zancen Ebola to yanzu in ka dauka lokacin nan da shekara 2 zuwa 3 da aka yi ta zancen Ebola a duk duniyar nan premaker na Ebola da aka same shi a Senegal clinic ne aka same shi me dai ke suna da in system da information sanitaire na kirki mai inganci an ciyo kan shi me likitocin mu da na mutun sai shiga huta ba a sani aka mishi ba ba a transmitter kin done mu muke compiling done mu tura su region ta tura can direction di statistics sinis daga nan ake daukan matakai su done su ne gimshikin cigaba haki wallahi ya fanni ne wanda kware ana daukan shi a harakar cigaban kasa a harakar development durable da ake zance saboda da shi ake zance yanzu me in kuka diba kamar yadda na kwatanta a communion likitoci na gwamnati 14 garin CSE me likitoci masu zaman kansu kusan dasat to imagine a ce 14 nan su ne kadai suke bada da raskona inda ya kamata lokaci zuwa lokaci paske akwai raskona da zaka bada disati akwai da duk wata sai ka bada su akwai da duk wata uku sai ka bada su komi kai kana rubutawa ka bada to mutane ba su yi muna tabin kullun kuna bi ka da kawai yanzu haka akwai likitocin mu na Hussein Huta suna kikewa cikin wannan likitoci saboda a ciyo kansu sarka taimaka irin wannan abu
madam ana maganar kamar raskona irin abubuwan da kuke yi a asibitoci masu zaman kansu ko asibitoci da yawa wadanda ba su bada wannan raskona
wannan abu ya dame ni tunda bai jima ba da kin wata tahiya ta zuwa kasar America kake idan muka yi wani information tare da SNS su kwatanta mu ma sun ce mai convocant likitoci masu zaman kansu zo saboda a kwatanta musu dukkan duniya statistics ɗin effectivement da wanda suke da tun daga difa ma tun daga difa zandaya agades ba wanda bai zo ba likitoci masu zaman kansu har ɗan yamai duk an yi formation su a tsakan kwana biyu suka samu wannan formation aka kwatanta musu ke daraja
mahimmancin
duniya statistics mahimmancin raskuna da ya kamata su bada aka ce musu ba wai dan ma kasa ba kadai saboda ma OMS saboda in wata cuta ta shigo cikin kasa ina so a yi maza indai suna ba duniya aka ga cutar kamar yadda doctor ya ce an yi zance Ebola a Senegal a cikin clinic aka same shi Allah ya kiyaye ba mu hatan ciwo cikin kasa mu amma ba a sani ba wata ran ana iya a samun ka tunda akwai shekarar da aka yi cholera cikin kasar mu kenan aka samu yan ka subitman ko aka samu yan ka first aid directman indai likitan nan ta bada done dole ne district inda ya samu done din nan zai transmitter din shi ya transmitter din shi cikin kwana bai ma kai kwana biyu ko uku ya ma yawa cikin rana guda ma ventilator kamar awa 24 zuwa awa 36 ya kamata minister ya sani
wato watakila
su minister zai ta yadi ba
na'am masu asibitocin masu zaman kansu watakila suna fargaba cewa idan suna bada waɗannan done din za a iya gano cewa ko suna samun makudan kuɗaɗe ne da dai sauransu
to ba ni ce haka nan ne ba ni ce ba haka ne amma bir yayi kamata amma su san da ba don saboda dukiyar su bace wurin saboda kuɗin da suke samu saboda a san in likita suna ɗaya tana ga aiki na biyu kuma saboda lafiyar ƙasa saboda a san cikin ƙasa zone din nan ba ta da matsala ko tana da matsala
dazu mamma sani a bayanin da ya kutanta cewa su akwai mutanen su waɗanda ke yawo saboda samun wannan raskona ko me yasa ba ku kebe mutane wata tawaga ta musamman wacce za ta riƙa yin rangadi ta samu waɗannan
dole ne wannan ni da kaina na ce zane shi sai da nayi musu propose to na ga gwamnati ba ta bada ƙarfi ba kuma tun ma bai kai ba minister wanda yake yanzu bai hawo tun ba wanga minister ba yanzu maganar da nake yi ta kai kamar shekara cikin tabo nace ai ko fukan wannan dare space sun sani na ta umsancin su kowa ya bada done statistics in shi shaklandi wanga service in shi zai transmitter directman takin da maraice to lokacin nan sai suka kawo min zancen kamar ba za su same shi ba cikin lokaci na daya kuma suka kawo min zancen wa zai biya kudin communication suka aka yi ta dagarlama bisa abu sai abu ya sharuwa da kowa na sahiya rallandi da sahiya service statistics yake kiran da CSE da district lokacin da muka start cikin kauyuka suke tambaye te o shine done statistics shaklandi to yanzu sai aka bar wannan to ni da naga an bar yin shi yana yamin ciyo sai ne musu zancen nan a nemi kuma focal privé mai zaman kanshi wanda zai hido muku done statistics da kona landi dole ne privé zai bada in privé bai bada ba mun muna shirin in privé in tunda mun san ko mutum ne yake cikin yamai wanda suke region kuma tunda mun muna representant in a president ko ina region kenan su ba su shirin in wannan
malalole Adamu wasu na ganin cewa dokar wannan matakin yana iya kawo cikas ga al'umma musamman ma idan babu asibiti ta gwamnati a kusa da garin da aka rufe ita wannan asibitin
tana yiwa watakila a inda aka rufe nan wani mai zaman kanshi yana son ya bude amma da yake shi wannan mai rigar gwamnati ne shine wakilin gwamnati a wannan wurin yayi majamajar shi ya bude kenan koda wani mai zaman kanshi ya so ya bude yayi takarrun shi akwai ta hannun za a yi a kule mai hakuwa ka gane ku amma dan mutum yau an karfe wagga kenan wancan mai zaman kanshi ya hito yace yana so za a bashi mutane masu ilimin sanin ya ake a bude koda mai kudin kanshi ne yana da likitoci wanda suke suna zaman kanshi wando yana iya samu takarrunsa da komai da komai a gwada mai ga hanyoyi yadda ya kamata da respect yayi tsakani da Allah a zauna a kwatanta mai komai kamar marshe da kake bida ka cika dokoki ka cika ka'idodi ka kawo takardun likitoci a bincike su aska likitocin na ina suka karatu mai suka iya sannan a zo a baka kai je ka buge wancan dole a rushe tunda shi ma'aikacin gwamnati ne ya ci amana banda ci amana nan da yi ya kamata kuma ita ta respe ta yi takardu na konsai wanda za a yi mishi zaman kanshi da kanshi wanda za a hukunta shi
baka ganin al'umma za ta iya shiga cikin wani hadari idan babu asibiti ta gwamnati
kuma da wannan al'umma ba ta shiga hatsarin komai saboda aiki dole zai komo hannun gwamnati tunda akwai babban likita
to idan ba asibitin kusa
to inda kaga an bude ban ce maka ba duk wata likita mai zaman kanta yo tare take inda babban likita take
wai kamar ina maganar kamar kabine da suwan da
kabine da suwan nan duk kai wani kashi gani jar komin komin to inda kabine da suwan suke akwai sayansi ciki babu inda kabine da suwan yake shi kadai zauna inda babu sayansi mu mun sani tun jarin kai yau inda duk kaga wani kabine da suwan ko kaga duk kaga wani clinic clinic to akwai babban asibiti na gwamnati nace maka in babu babban asibiti na gwamnati bai yiwa a bude kabine saboda mi maja maja ta kai kai babban likita ne kai ne addi yauni kai ka sai yan malata da aka samu ga ini ana samun dan malata da ni ga ini in ka saka da sayansi ka yadda take bai huce goma kai mai gida ka bada yan malatan nan sauran da sun zo sai a ce ma mai gadi a tura su clinic can kaza
eh launi me shawara ka kafin mu rubuta shi
ita shawara karama ce kuma muhawara ta hiddota kaga matsaloli da an ka fuskance su ga su kuma matsalolin da an ka fuskance su kowa tabbata da an tade shekaru aru ana su a Nijar amma ba a taba sani ta wace hanya za a bi ba a magance wannan shawarorin eh matsalolin sai ga kowa ga minista da ya tashi tun sai farko da an ka sai dan saboda mutum ne wanda ya sa ayyukan nan in muna so mu kyautata mu kasa mu kyautata mu al'umma kasa sai mun gyara zaman mu sai mun komo bisa hanya gaskiya mun bi ka'ida wanda ya sa aiki shi kuma wanda yake yana ma'aikacin gwamnati tsashin gwamnati aiki
kamar yadda kuka ji wadanda muka tattauna da su da farko akwai Dr. Mamman Sani babban magatakarda na kungiyar jami'an kiwon lafiya ta San Famedda sai kuma Lawali Adamu daya daga cikin shugabannin kungiyar fararen hullun Nijar akwai Madam Kasim Hajjia Safiyatu shugabar kungiyar mamallakan asibitoci masu zaman kansu a madadin su da Nasiru Tankare da hada sauki ni Yusuf Abdullahi nake ce da ku kasance lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka
to Safina da Mazararo kun da ji tattaunawar da Yusuf yayi da bakin sa cikin zuwa muhawara yau da gobe game da maganar rufa asibitoci ba su zaman kansu su da kai a Niger to sai mu ce duka Allah ya sa a tare a gyara
amin amin
yawa to yanzu kuma sai mu je ga amsar tambayar da muka muku game da ranar jiya da aka yi ta maganar cutar nan ta yoyon bayan gida da fitsari wanda ake kira obstetric fistula da turanci kenan to ga wasu daga cikin amsoshin ku da muka ce me kuka sani game da wannan cuta
To sakon farko ya fito ne daga Muhammad Bako Jatkori da Magaram yace salam shirin yau da gobe ciwo yoyon fitsari ciwo ne da yawanci iyayen mu mata suke fama da shi kuma yawanci suna kamuwa ne lokacin haihuwa da fatan mata za su dinga zuwa asibiti don yin rigakafi musamman yayin da suke dauke da juna biyu. Allah ya kare mu daga dukkanin cututtuka, amin.
To amin amin. Sai Saidu Gagiyo Katamma yace salamu yau da gobe. Ana wa ganin aurar da yarinyar da shekarunta basu isa ba na ɗaya daga cikin abin da ke janyo yoyon fitsari ga mata. Sai kuma muna jiran ku a cikin shirin daga bakin masana.
Sai Ahmadu Abacha Macina yake salamu yau da gobe. Ciwon yoyon fitsari dai muguwar cuta ce wacce take jefa rayuwar macin da ta kamu da shi cikin kuncin rayuwa da rashin sukuni. Haka zalika ciwon yoyon fitsari yana kama matar da take da karancin shekaru da aka yi wa aure ne. Muna addu'a Allah ya mana katanga karfi da ciwon yoyon fitsari da na bayan gida, amin summa amin. Nagode yau da gobe, ku huta lafiya.
To sai kuma Yusuf M Ramadan Mai Gombawa yace yau da gobe ni dai ga nauni ba jiyo ba, doguwar nakuda ne ke jawo wannan ciwo ta yoyon fitsari da bayan gida, domin idan mace ta gagara haihuwa ne sai a ce za a yi mata ƙari. To a garin yin ƙarin ne wannan matsala ke faruwa. Zamu ji a bakin likita.
Kwarai. Sai Nafisa A Nasir Kurna Kano tace yau da gobe ku dai ku bari. Ai ciwo yoyon fitsari ko bayan gida Allah dai ya kawo mana sauki. Jiya naga jerin gwanan masu ciwon a nan Kano. Sai da nayi kuka kasancewar su mata marasa ƙarfi.
To Allah ya bada lafiya. Sai Asogie James Israel yace ita cutar yoyon fitsari so dama akan danganta ta da aurar da yarinya da wuri ko kuma nakuda mai tsawo ba tare da haihuwa ba. Lalle masana da yawa sun yarda da wannan ra'ayi. Hujja ta kuwa shine aurar da yarinya da ba tare da marar fasi menene fitsarinta ta kosa ba wato bladder kenan a turanci. To yakan ja wannan matsala a ganin sa.
Sai Umar Adamu Katagum yace hakika ciwon yoyon fitsari wani nau'in ciwo ne dake matukar kawo tarnaki ga lafiyar mata, ta yadda a wasu lokutan ciwon ka haddasa musu kyama daga wajen al'umma.
Musa Sale Maleri yace to yau da gobe shirin matasa, ni dai ina san akwai cutar yoyon fitsari dake addabar mata yayin da suka yi haihuwar farko, amma ni dai game da cutar bayan gida to sai dai mu ji inda matsalar take a bakin masana a tashi lafiya.
Sai Sale Mulki Tsantsabi Miyami, Allah sana faɗa sunan daidai, yace hakika ciwon yoyon fitsari tana da illa ga dan adam duba da yanayin da yake sanya mutum har ma a kyamaci mutum. Allah ya kare mu daga wannan cuta.
Amin. Sai Armaya Hussein yace salamu yau da gobe, fatan alkhairi a gare ku. Eh to abinda ke kawo cutar yoyon fitsari shine na farko dai yawan yi ma kananan yara ƴan mata auren wuri da kuma yawan doguwar nakuda da kuma yawan idan mace ta gagara haihuwa sai a ce za a yi mata ƙari. To a garin yi mata ƙarin ne sai matsalar ta faru.
To idan muka leka shafin mu na Twitter @milengelenge yace matsala ce da wasu mata ke fama da ita kasancewar dalilai da dama da suka hada da dogon nakuda, auren da yarinya da bata isa aure ba da dai sauransu.
To anan zamu dakata, mun gode a cigaba da aiko mana da sakonni.
To dan jin menene wannan cuta ta yoyon fitsari da bayan gida, muna tare da likita dan fayyace mana komai.
Haka yake. Assalamu alaikum dakta.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
To da wa muke magana.
Barka da shigowa.
Yawa.
Yawa. Za mu ji cikakken sunanki a bakinki.
Dr. Aisha Abdulrahman.
Eh to Dr. Aisha, barka da warhaka.
Yawa.
To muna magana akan cutar yoyon bayan gida da fitsari wadda a turanci ake kira obstetric fistula. Me zaki ce akai?
Wato shi obstetric fistula wato ciwon yoyon fitsari ciwo ne wanda mata ke samu musamman wurin haihuwa, wanda akan samu huda ko rami da zai kasance tsakanin mafitsara da kuma gabansu wato farji, yadda duk sanda fitsari ya shigo cikin marami mukin su tattara shi su je su yi shi sanda suke so kan lokaci, ba za su iya rike shi ba saboda zai dinga gangarowa ta cikin wannan rami yana fitowa ta farjin su ko da yaushe.
To na ji ana cewa yana
yawa shi kuma na yoyon bayan gidan shi kuma huda ne tsakanin farjin su da kuma ta inda suke bayan gida, yadda bayan gidan ba zai iya kasancewa ya tattaru ba yadda za su iya zuwa su yi shi akan lokaci sanda suka ga ya kamata, amma ko da yaushe ya shigo cikin ya sako wurin zai dinga bi ta cikin wannan hudan yana fitowa ta gaban.
to amma menene yake kamar misali menene yake haddasa shi
abu dai na musamman da ke kawo shi shine dogon nakuda shi kuma wannan dogon nakudan akan same shi ne idan kugu yayi karami da ya fito idan mutum ta zo haihuwa inda yaron kan shi yayi girma da yawa ya fita cikin kugun ta ya fito to sai a samu dogon nakudan idan ku aka samu wannan dogon nakudan to fatan da ke raba mafitsara da gaba nan wurin za kan dan zai danna wurin har idan bayan ta haihu ko an mata operation an cire ko kuma can daga baya dan ya mutu ya rube a ciki ya fito da kan shi to daidai inda kan nan ya danna wannan tsoka da ta raba farji da mafitsara to sai wurin ya rami ya huda sai a samu irin wannan matsala yana iya faruwa ko ta gaba ya kasance tsakanin mafitsara da farji ta inda fitsari zai dinga yi ko kuma ta baya tsakanin farji da kuma inda take bayan gida sai bayan gida ya dinga fita ta nan gaba
eh wato
ko kuma wannan dogon nakuda ne idan kai yayi girma ya fito kuma akwai abubuwa da dama da ke iya kawo ko kai yayi girma ko kuma kugu ya kankanta sai ya fito musamman idan haihuwa farko ce
eh to amma yawa
to likita rashin zuwa awo na idan mace tana zuwa awo akan kari yana sa a gano cewa da akwai matsala ko kuwa ko da zuwa awo ko ba zuwa awo za iya samun matsala
eh gaskiya zuwa awo zai iya rage matsalan amfanin zuwa awo shine idan mace ciki ya tsufa tana zuwa awo za a iya ganewa a ce shin akwai wasu abubuwa da za a iya gani a jikin mace a ce to lalle wannan matar zai iya yiwa kugun ta yayi karami ta haihu to tun farko ba za ma a bari ki nakudan ba har balle nakudan ke tsawo sai a je a yi mata operation a cire da kun ga an kauce hanyar da za ta bi ta samu wannan ciwon yoyon fitsari ko yoyon bayan gida to amfanin zuwa awo kenan amma in har ana so a kauce matsalar yoyon fitsari ko yoyon bayan gida abu da yafi muhimmanci shine lokacin da ake nakuda da an fara nakuda da wuri-wuri a zo asibiti a nan ne za a gane cewa wannan nakudan za ta yi ko ba za ta yi ba kada a bar kan da ya danna wannan namun da ke tsakanin farji da mafitsara har sai yayi rami a wurin tun farko sai a san matakin da za a dauka kafin wannan ciwon ya
faru eh to amma misali wasu a masu amsoshin da suka tambaye su mai suka sani akai suna magana cewa aurar da yara kanana da basu isa ko basu kosa ba yana kawo wannan matsala da gaskiya ne likita
eh to kamar yadda ne bayani cewa babban matsalan shine kai yayi girma kugu yayi karami to idan kuka lura yara kanana idan suka yi aure da wuri da yawan su kugun su za a iya cewa bai riga ya gama girma ba ya zama na babban mace to irin wannan zai iya kasancewa idan suka yi dogon nakuda a gida kan zai iya makalewa daga nan ya zo ya danna fatan da ke ciki daga nan har su je su samu ciwon yoyon fitsari amma kuma ba lalle bane saboda wannan auren da aka yi musu da wuri shine ya janyo musu haka saboda da wannan kananan yaran za su je su haihuwa asibiti ko kuma su awo su bidin dokan da aka ce na asibiti su je in sun fara nakuda su je asibiti duk wannan za a iya kaɓe wannan cutan to ba lalle shi wannan auren da wuri bane tunda a duniya akwai yarinyar take shekara 5 kuma ta haihu lafiya lokacin ta samu ciwon yoyon fitsari saboda an gane cewa kugun ta yayi karami an mata aiki tun da wuri ba a gani ta yana kuda ba
eh to amma akwai
kuma har za a yi aure da wuri to a je asibiti a haihu a yi awo kuma a yi haihuwa
amma misali kamar misali akwai rukunin matan da za a ce su suka fi samun wannan ciwon shekaru ko kuma tsufa ko kuma wanda ta manyanta ko kuma yarinta za a iya alakantawa tsufa da yarinta
eh yawa gaskiya yaran ne da yawa yaran ne saboda sun tsufan kamar yadda na ce sun riga sun girma kugun su ya gama girma to ko da ya kasance sun haihu a gida to ba lalle bane a samu irin wannan matsalan saboda sun riga sun girma kugun su ya faɗaɗa ya buɗe ɗa zai iya fitowa ba matsala amma yara ƙanana usually su da yawa wanda ba su kai shekara 20 ba shekara 15 16 17 su ne suka fi samu amma abin da nake so in jaddada shi ne ba wai auren da wuri bane yake kawo shi amma rashin zuwa asibiti ne su manya-manyan ko tsofaffin wanda shekarun su suka ja ko da sun haihu a gidan za su iya tsira saboda sun riga
su likita da ƙarshe likita wani kira zaki ma mazajen irin wa'annan matan da 'yan uwansu da ake kyamatar su
ila cikin minti daya
to kiran da zan musu shine gaskiya ciwon yoyon fitsari abin tausayi ne ba abin kyama ba kuma akwai centers a duk duniya a Najeriya da sauran wurare da ake iya yin maganin wannan cutar to abinda wa'annan matan suke bukata su suna ciwon yoyon fitsari ga psychological body din yana da yawa to ne sai a kyamace su a ce maka musu a jita
tausayin
a ce maka wasu ba su san inda magani yake ba a nuna musu inda za su samu magani su rabu da wannan cuta a gaya wa mutane a fadakar da mutane kan cutar da kuma cewa akwai maganin ta
to mun gode sosai
mun gode kwarai likita
Abdulrahman sai Allah kai mu wani lokaci to kin ji dai ta bakin likita kenan yanzu bari mu je bangaren da muka huwayo
wayo Allah to
Assalamu alaikum ƴan uwana mata Sadiya Abdalla ke magana daga nan Katsina to a yau a filin namu zamu yi magana ne kan chicken potato soup kaza ce da dankali na turawa za a hada dan yawanci wasu magidantan za ku ga suna dan son abu mai dan ruwa da azumi wani zai dan gaji da cin naman ba wai naman bane bi su yana son ya dan ganshi da dan ruwa ruwa wasu kuma dan an gaji da dan fefe su din nan kullun farfe su dai sai a ji din ya dan da an dan damu da shi to uwar gida za mu dan canza yau a mai dan ruwa ruwan ne zamu amma za a dan canza shi idan uwar gida ta tashi za ta nemi abin nan dinta kujin kaza din nan tsokan nan da kenan in uwar gida na da kaza ta cire wannan tsokan nan ta kirji ta aje gefe ɗaya da ita za ta yi amfani ta samu dankalin ta na turawa shi ma ta aje shi gefe ɗaya da wannan gyaɗan miyan nan amma ba ta mu ta Hausa ba wanda ake bariya wannan mulmulallan nan da ake ce ma nutmeg to ita za ta dan neme ta amma da kakkarta da kuma masoro shi ma da kakki za ta nema da ita kuma citta ita ma da kakka za a yi amfani da su to idan uwar gida ta tashi za ta yanyanka wannan dankalin nan nata in ta yanyanka shi ta fere shi sai ta yanyanka shi da dan gundo gundo ba ha babba ba ba kuma kanana ba haka sai ta yanyanka shi gunduwa gunduwa sai ta sa shi akan wuta ta tafasa shi kar ta bari ya tahosti ya dafi kai ya dafi ta je tafasa shi sama sama kamar yanda ake ma shinkafa a dan tafasa ta kamin a ƙara maida ta ta ƙara dahuwa to haka za ta yi ma wannan dankali sai ta aje shi gefe daya idan ta yi wannan sannan sai ta dora tukunyar ta kan wuta ta sanya ruwa idan ta sanya ruwa danganta ga ruwan daidai yanda za ta sanya shi yawan su in ta sa wannan ruwa sai ta kawo mai ta dan diga a ciki ta kawo magi ta sa ta kawo wannan gyaɗan miyan nan wannan ta tura nan mulmulalla garinta da masoro da citta da kakka duk ta zuba a ciki ta riga ta sa magi ta sa wannan sai ruwan ya tafaso sai ta kawo wannan tsokan nan ta kaza sai ta zuba a ciki sai ruwan ya tafasa za ta yi wannan dan tana iya sada ta sa sai kiga yana ni dan kuraje kuraje wani dan dallaki dallaki haka bai kyau to ta bari sai ruwan ya tafasa sannan sai ta kawo wannan tsokan kaza sai ta zuba in ta zuba sai ya tafasa ta dahu sannan sai ta kashe sai ta raba wannan ruwan nan kamar biyu rabin za ta kwashe tare da wannan tsokar kaza ta aje gefe daya wannan kuma rabin ta bar shi haka nan wanda ke da kazan nan tsokar kazan nan in ya sha iska sai ta dauki abinta ta maida a blender sai ta nike ta markade shi tare da ruwan ba sai ta sa wani ruwa ba wannan ruwan nan yanda yake gaba daya za ta zuba sai ta markade idan ta markade sai ta maido da shi ta juye a cikin wannan ruwan nan da ta rage na tukunya sai ta maida a ciki in ta maida a ciki sannan sai ta kawo wannan dankalin nata da ta tafasa shi wanda bai ida da huwa din nan ba sai ta zuba in uwar gida ta zuba tana iya dandana abinda bai ji ba duk ta ƙara sai ta ƙara kunna wutai ya ƙara tafasowa don wannan dankali ya ida da huwa sannan sai ta kawo corn flour ko ƴan fulawa ta dan dama ta da ruwa sannan ta dan zuba a ciki dan ta dan sa wannan dan abu ya dan yi kauri ba da yawa ya kauri kamar yanda miya take ko wani abu da dai dan ruwa ruwa dai amma ya dan yi dan kauri kamar irin ka girgije robar koko haka haka za ta yi mata to ta gama da wannan in aka ba mai gida ya dan canza daga wani abu gashi da ruwa ruwa kuma sannan gashi tsokar kaza ce ke ciki yana iya yi maki jera dan tattaunawa to a sha ruwa lafiya
ya sadiya na ai sai ki sa a ta
gaskiya
gara mai buru samu kiran
sallah ka da wannan lake da lake
wani an waya yana cewa wai a gaida wa zai gaida yace a kira masa sallah to wannan yace sa a ce a kira sallah Ce mun gode sosai yanzu kan dole mu tattara ina mu sai kuma Allah ya kai mu gobe Juma'a mu sake.
Da fata za a sha ruwan lafiya.
Allah sai ina to hadda sallama da wuri da ruwa.
To Usman.
To yanzu kan amma da dai.
Safi na so dangi.
Sai kuma Daniel Brown da shine ba da umarnin shirin da engineer mu ne Mr. Rob McLean ne Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya.
Hakkin mu ne mama dena. Yau da gobe murya Amurka na kiran kuma ta sa. Yau da gobe shirin su bi o e ba sa dena ba. Muryar Amurka yau ta cancance. Da yi bincike ta tsaro zance. Ba ruwan sa a yau da malalace. Yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba. Yau da gobe murya Amurka na kiran kuma ta sa.